نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بيان هكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركه مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلن اتكون قرينا كنو اوانا يمتشي نجوم من البركه يو 26 ga watan Jumada al-Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2017. A wannan majalisi namu na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin surat al-baqara, wannan shine majalisin mu na 101 cikin wannan sura. كما زام تاشي لك كان آية تقريدة حمسن لتقص إن الصفا والمروة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة لليدوس صفا دمروة من شعائر الله نادقتكين على مؤمن بوتر الله. فمن حج البيت أو اعتمر تدقوان ليهي حج يزير تاكن تاكن من الفرمان مكة هو يجي أمره، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. باب لي في قليش يهي كيكو متكاننس. ومن تطوع خيرا وان ليهي أيكن الخير كوليا فإن الله شاكر عليم، للي الله mai godiya ne kuma mai cikakken sani. Wannan ayar inna safa wal marwa ta sauka a dalilin kai komo da taraddudi da shakka da musulmi suka rika yi game da sha'anin sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa. Wannan ya faru a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajjinsa ta ban kwana, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha wanda za mu karanta shi nan gaba. Baka wannan ayar ta sauka bayan ayoyin da suke gaba, wato da suka gabace ta, sannan ta sauka wato bayan ayoyin da za su zo nan gaba, wato duk ta gabace su. Ayoyin da suka gabace ta da wanda za mu karanta su nan gaba, wannan ayar ta gabace su wajen sauka. Tana daga cikin ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a sanya su a irin a gurin da suke a yanzu. Domin a wannan lokacin da waɗancan ayoyi suka sauka ba a farlanta ayoyin da suke gabaninta da wanda za su zo nan gaba a bayanta, a lokacin da suka sauka ba a farlanta ba a ma farlanta hajji ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a sanya ita wannan aya a daidai wannan mahaɗi, kamar yadda aka sani a tartibin ayoyi na Alƙur'ani. Wataƙila munasabar da take da alaƙa da take da shi da ayoyin da suka gabata, musamman inda safa wal marwa, inda Allah subhanahu wataala ce sai yaqulu sufaha'u minan nas, alaƙar ta da waccan ayar ta fuskar Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa sufaha'u minan nas za su zo suna ta inkarin cewa ya za a canza alƙibla daga baitul maqdis a koma fuskantar ka'aba. To kamar waɗanda za su zo su ba su ci gaba da inkarin abin da ya shafi sha'anin sa'ayi sun ɗan yi kama da waɗancan. Taƙila ta wannan nahiyar wannan ayar za ta iya zama tana da alaƙa da ayoyin da suka gabata. Sa'ayi tsakanin safa da marwa yana daga cikin ayyukan hajji tun zamanin annabi Ibrahim alayhi salam, kuma annabi Ibrahim alayhi salam ya yi wannan domin tunawa da wata ni'imar da Allah subhanahu wataala ya wa Hajar da danta Isma'il a daidai wannan guri lokacin da Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga kishi kamar yadda zo a cikin hadisin Bukhari wanda ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ba da labarin ginin Ka'aba a ciki yake cewa Ibrahim alaihi salam ya zo da Hajar matar Hajar ko kuma abin nan ɗan Hajar da kuma ɗanta Isma'il lokacin tana shayar da shi ya aje su daidai gurin da aka gina ɗakin Ka'aba ko ya gina ɗakin Ka'aba daga baya a daidai gurin akwai wata itaciya a daidai wannan gurin ya aje su a lokacin babu kowa a gurin babu kowa a Makka babu ruwa wanda za su yi amfani da shi wajen sha ko bukatar su ta yau da gobe sai Annabi Ibrahim alaihi salam ya aje su a daidai wannan gurin ya aje musu buhu wanda yake dauke da tabino da kuma borar da take cike da ruwa sannan ya juya ya tafi sa to lokacin da ya juya sai ita Ummu Isma'il Hajar kenan sai ta bi shi a baya sai take cewa ya Ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi ina zaka tafi ka bamu a wannan kuzazzabo laysa fihi ladhi laysa fihi insun wala shay gurin da babu dan adam babu kuma komai dan adam zai bukata na ci da sha ka tafi ka bar mu bai kula ta ba ta sake maimaita masa wannan magana bai ma waiwayo ya kalle ta ba sai ta ce da shi Allahu alladhi amaraka bi hadha Allah shi ne ya umarce ka kai haka sai ya ce da ita na'am shi ya ce in yi haka sai ta ce idan la yudayyuna in dai shi ya ce ka kawo mu nan ka aje muka tafi ka bar mu to ba zai tozarta mu ba sannan sai ta koma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ba da labari ya ce sai Ummu Isma'il ta Hajar ta ci gaba da shayar da ɗanta jaririn ta Isma'il tana kuma shan wannan ruwa wanda yake tare da ita wanda Ibrahim alaihi salam ya bar mata sai da abin da yake cikin wannan gora ya kare ruwan da take ciki ya kare sai kishi ya dame ta kuma ya damu ɗanta to waja'ala tanzuru ilayhi tatalawwa tana kallon sa yana ya talawwa yana birgima saboda kishi saboda sai ta tafi ta bar shi dan ba ta iya tsayawa sai ta kallon shi a haka tausayi na uwa ba zai iya barin ta tsaya ta ci gaba da kallon sa yana ta ainihin kanan da daewa ba saboda kishi ba haka sai ta duba sai ta ga Safa dutsen Safa shine dutsen da yafi kusa da ita sai ta je ta hau ta tsaya a kai ta fuskanto wannan gwazazzabo ko za ta ga wani da ta hango wani sai ba ta hango kowa ba ta gangaro ta dawo wannan gwazazzabo inda take ta daga abin nan lillibinta kuma yafinta sannan ta sake tafiya a gajiye ta wuce wannan kwazazzabo har sai da ta hau Marwa wato dutsen Marwa nan ma ta tsaya ko za ta hango wani mutum yana tafi ba ta ga kowa ba ta sake gangarowa a jigace ta sake hawa dutsen Safa nan ma ta sake daga kai tana so ko za ta hango mutum ba ta hango kowa ba sai da ta yi haka sau bakwai ta kai ta komo ta fara daga Safa ta kare a Marwa Ibnu Abbas ya ce to anan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika sa'yun nasi bainahuma to wannan shine dalilin sa mutane suke kai komo din nan tsakanin Safa da Marwa to lokacin da ta hau kan Marwa to hawanta na karshe kenan ta je ta hau kan Marwa sai ta ji wani sauti ta ji wata murya sai take cewa kanta sahin ishuru wato tana gaya wa kanta ishuru ta sake kasa kunne ta ji menene ta ji sake jin wannan miliyar sai ta ce da shi mai wannan miliya asma'ta in kana indaka giwas in akwai abin da zaka taimaka min jika saboda haka sai mala'ika ya zo shi mala'ika Jibril daidai gurin da rijiyar Zamzam take sai ya rika tona wurin da kafasa ko da fiffikensa har sai da ruwa ya bubbugo haka ta sauko ta zo ta samu wannan ruwa yana bubbuga ta rika kakkare shi tana ta tara kasa tana kakkare shi tana masa dan gurin da zai tsaya ta rika iban wannan ruwa tana zubawa a cikin goratta tana iba tana zuwa a cikin goratta shi kuma ruwa yana ta ƙara bulbulowa yana ta ƙara bulbulowa duk sanda ta kamfata sai ya ƙara fitowa Abdullahi dan Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai yake cewa yarhamullahu umma isma'il law tarakat zamzam aw qala law lam taghrif min alma'i lakana zamzam aynan ma'ina anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ji kan ummu isma'il da ta kyale zamzam din da ya ci gaba da kwarara ba ta rika sa abin da tana kwarfarsa ba ko ta rika kakkare shi yana taruwa ta kwarfi da ta bashi ya ta abin nan to da yanzu zanzaro ya zama idan ruwa ne mai gudana ba zai zama buɗe ba da gurare guda da yawa an samu zanzaro a cikin makka da ruwa za a rika tura wajen samun zanzaro kila ma da ya gangaro ya zo mana hannu haka sai ta ci gaba da shan wannan ruwa ta kuma ci gaba da shayar da wato shayar da danta to wannan ita ce ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi wa Hajar da danta alaihi salam ta hanyar ba su wannan ruwan zanzam din wanda kuma a dalilin neman wannan ruwa ne yasa kai komo tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa to yana yi wa Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi wannan sa'ayi shi ma don tunawa da ni'imar Allah da ya yi wa abin nan Hajar da kuma danta Isma'il alaihi salam kuma ya umarci Annabi Isma'il shi ma ya ci gaba da yi kuma tana yiwa a zamanin Annabi Isma'il din ne aka fara ya fara wannan dan tunawa da ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa shi da mahaifiyarsa a daidai wannan lokaci to daga haka daga baya sai ya zama a gurin Qurayshawa yana daga cikin Safa da Marwa yana daga cikin alamomin ibada a jikin a lokacin jahiliya a jikin Ka'aba cikin ginin Ka'aba akwai wasu duwatsu guda biyu waɗanda suna cikin gumaka waɗanda Amr ibn Luhai ya kawo su Makka ya kafa su a gurin sai Amr ibn Luhai shine farkon Balaraban da ya fara kawo bautar gunki garin Makka da Makka ba san ga bautar gunki ba Balaraba ba sani ba to da ya fita ya shiga kasar Sham ya je ya ga inda masu bautar gunki kawai sai shi ma yake ganin to ai wannan ci gaba ne kamar da zai muke gani a yanzu wasu su fita su je kasashen arna sai su je su dauko ta al'ada sai su kawo mana shi ke sai a ga wani ci gaba ne sai a yi tai to duk wanda ya irin wannan ba haka Allah zai ci gaba da rubuta masa zunubin masu wannan aikin har Allah ya tashi duniya shine illar assasa barna kaga a lokacin jahiliya ne shi Amr ibn Luhay yayi wannan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gan shi yana jan ƴan hanjinsa a cikin wuta ka duba a lokacin jahiliya ne kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam wataƙila wani ci dan me ba za a yi masa uzuri ba to wannan zai nuna maka girman sha'anin ka shigo da barna cikin al'umma saboda kaga wani guri ana yi kawai ka ji kwaso ta bid'a ce menene ka zo ka kashe to wannan bid'ar idan ta da su aka ci gaba da yin ta to fa mutum zai ci gaba da girbar kamar shuni fa har alkiyama ta tashi iya yawan ɗan bid'ar iya yawan laifuffukan da yake ake zabta masa ana yi yana ɗaukar alhaki shi yasa ƙirƙiro bid'a ko kawo wata barna a cikin al'umma ka dasa ta a ciki ba ƙaramin illa ce illa ne da ita ba saboda haka shi yaje ya kawo wasu gumaka guda biyu cikin gumakan da ya ebo sai ya sa wasu a jikin Ka'aba ɗaya ana kiransa Isaf ɗaya kuma ana kiransa Na'ila ɗaya an ajiye shi kusa da Ka'aba ɗaya kuma an ajiye shi kusa da rijiyar Zamzam aka ajiye shi kusa da rijiyar Zamzam to a lokacin Larabawa suka zo su yanke a daidai waɗannan gumaka suna neman wani abu na taimako a wajensu to lokacin da Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake sabunta wato yayi yasar rijiyar Zamzam ya mata yasa bayan Jurhum kabilar Jurhum sun cike rijiyar lokacin da suka zo fita to da yazo yayi mata yasa domin ruwan ta ya dawo ya gina ta ya zama na guri ne da za a iya zuwa a iburuwa a tsuguna a sha to a lokacin sai ya ɗauke waɗannan gumakan guda biyu da wancan na jikin Ka'aba da wannan da yake kusa da wannan rijiyar ta Zamzam sai ya ɗauke su sai ya maida ɗaya akan Safa sai ya maida akan ɗaya kuma ya maida shi akan Marwa wannan yana daga cikin abinda masana tarihi suka ruwaito akwai wani kaulin banda wannan na cewa su waɗannan gumaka Isab da Na'ila asalinsu yadda su Larabawa suke bada labari to asalinsu wasu mutane mace ne da namiji sai suka yi lalata sai aka shafe su suka zama duwatsu to shine sai aka sai Laraba sai suka sa waɗannan gumakan nasu a wajen Ka'aba daga baya kuma aka dauke su aka mai da su kan Safa da Marwa dan su zama kamar wani abu ne na izina cewa ga wasu sun yi laifi iri kaza ga yadda aka yi da su wanda yazo ya gani ya ce a wannan laifi lalle laifi ne babba ya kamata a guje shi to farko sun yi haka da wannan manufa shike nan daga baya kuma sai aka riga bauta musu wannan kauli ne amma kaulin na farko yafi zama rajihi saboda bautar gunki ta fara ne tun daga shi lokacin Amr ibn al-Hashi ya fara kawo bautar gunki ba wai an yi wasu gumaka ba a bautar su kuma daga baya aka zo ana bauta musu kamar yadda wannan ruwaya ta biyu take nunawa to waɗannan sune duwatsun Safa da Marwa kula dutsen Safa dutse ne wanda yake mai simul wanda da Bahaushe yake ce masa kamfa wato yana da santsi yana da simul Marwa kuma dutse ne wanda irin wanda ake kyautauta da shi dutsen kyautauta ban san me ake kiransa yana da wani suna ba ya da wani suna ban sani ba to shine Marwa din saboda haka duwatsu ne guda biyu amma mabambanta Allah ya bambanta su wannan sai ya yi shi wato mai simul ne wanda shine kamfa din falalan dutse wannan kuma sai aka yi shi dutse ne wanda yake za a iya abin nan za a iya kyautauta da shi to wataƙila yana da cikin ni'imomin da Allah ya yi wa mazauna gurin za su buƙaci duwatsu irin Safa din shi ne Safwan din da Allah ya ce kamar sai Safwan alayhi turab shi ne Safwan din shi ne Safa din za su buƙaci irin waɗannan duwatsun ko dan abin da ya shafi gine-ginensu za su yi amfani da shi wajen gini za su yi amfani da shi saboda yana kaifi za su yi amfani da shi wajen yanka shi kuma Marwa din za su yi amfani da shi wajen kyautauta kaga su kansu duwatsun guda biyu zaman su a gurin da imace daga cikin ni'imomin Allah da yawa mazauna gurin a lokacin to lokacin da aka sa waɗannan gumaka guda biyu ɗaya akan Safa ɗaya akan Marwa sai zama na mushrikai kuma sai suka zo kowace ƙabila sai ta zo da gunkinta sai ta sa shi a tsakanin Safa da Marwa ɗin tsakanin waɗannan duwatsu biyu hanyar da take kaiwa zuwa ga waɗannan duwatsu sai kowace ƙabila ta zo ta ajiye gunkinta saboda haka kowa sai ya zo ya riƙa bautar gunkinsa a gurin mutanen Aus da Khazraj mutanen Madina da ƙabilar da Sasina su suna da gunkin da suke bautawa sunan shi Mana wanda Allah ya ce wa manatu salisatul ukhra suna da gunkin da suke bauta shi kuma kafin a ƙara su a shigo Makka ne a Baqa wato wajen gari anan suka aje gunkin su anan in suka zo nan suke yanke su bauta musu don haka in suka zo Makka za su yi aikin su na ibada suka yi dawafi da Ka'aba to ba za su je su yi sa'i ba saboda in suka je sun yi suka yi sa'i kamar sun bauta gunkin wasu Larabawa da ba nasu ba gunkin su ba saboda haka ba sa zuwa su yi sa'i sai su zama su tun da dai ba gunkin su a gurin sun kuma gama da nasu tun a farko kafin su shigo Makka a cikin sahih al-bukhari akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa kana rijalun min al-ansar mimman kana yuhillu limana qalu ya nabiyallah kunna la naqulu bayna safa wal marwa ta'ziban limana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wasu mazaje daga cikin mutanen Madina wanda suke tsayawa su dau wato ihramin su daga gurin dutsen Mana shi dutsen Mana kamar da ga mana gunkin Mana wanda muka ce yana wajen Makka ne ba a cikin Makka ba wato a bayan gari a Baqa suka ce to mu a nan muke yin ihramu to ba ma in mun shigo Makka ba ma sa'ayi ba ma kai kawo tsakanin Safa da ba wato tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa saboda mu girmama wancan gunki kan mu yi masa shirka kaluwa wai mushriki ne yake saboda kai wancan gunki yayi fushi yace bayan kamun kuma kai ba wani daban to lokacin da aka yi fathu Makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sadu aka gusar da waɗannan gumaka aka ce to a yi dawafi ɗakin Ka'aba dan gusar da gumakan da suke jikinsa da waɗanda suke cikinsa da waɗanda suke kansa musulmi suka zo suka yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama Quraishawa suka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. To amma mutanen Madina sai suka ji da nauyi anya ko za su yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, to sai suka zo suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shin akwai damuwa idan sun yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ko ba komai? To shine wannan aya ta sauka, inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Safa da Marwa din yana cikin alamomin bautar Allah, wanda duk yayi haji ko yayi umara to ba ya da laifi, ba wani laifi a gare shi yayi kai komo tsakanin su. Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala yake cewa na tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha, nace da ita me kike gani dangane da fadar Allah ta'ala inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah, ya karanto wannan ayar sai yake cewa da ita, fa wallahi ma ala ahadin junahun alla yatufa bis Safa wal Marwa. Yake cewa shi a fahimtar sa babu wani laifi dan mutun yazo yayi umara ko yayi haji bai yi tawafin tsakanin Safa da Marwa, bai tsakanin Safa da Marwa ba, wato bai sa yi tsakanin Safa da Marwa ba. Kice shi a bayyantar da yawa ayar dan mutun yazo yayi umara bai yi ba, bai yi sa yi tsakanin Safa da Marwa ba, ko yayi haji bai sa yi tsakanin Safa da Marwa ba, yace shi a bayyantar sa babu wani laifi saboda Allah ce fala junaha alayhi, ba shi da wani laifi. Sai Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa dan yar uwarta, bi sama qulta ya ibn ukhti, shir da wannan bayinta taka ya kai dan yar uwata, saboda mahaifiyarsa ita ce Asma bintu Abi Bakr. Aisha tace inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alayhi, ayar da a ce kamar yadda ka fassara ta haka take, da sai Allah ya ce la junaha alayhi alla yatawafa bihi, ba an yatawafa bihi ba, sai ce babu laifi yaqin da wafi. To amma ce Allah cewa babu laifi yayi da wafi, to yanzu ka ce in yaqin da wafi ba yi da laifi. Sai take gaya masa sababin saukar wannan ayar, sai ta ce walakin unzilat fil ansar, an saukar wannan ayar dangane da mutanen Madina ne, kanu qabla an yuslimu, sun kasance kafin su shiga musulunci, yuhilluna limanat at-tagiya, suna yin ihramun su a daidai dutsen Mana, wannan dutsen da ake bauta ba Allah ba, allati kanu ya'budunaha, wanda suke bauta masa ba Allah ba, indal mushallali, a gurin wani tudu da yake gurguri ake kura kodai. Sai ce fakana, sai ta ce da shi fakana man ahalla yataharraju an yatufa bis Safa wal Marwa, ce to duk wanda yayi dauko ihramin sa yazo yayi dawafi dakin Ka'aba, sai ya ji ba zai iya kuma sa ayi tsakanin Safa da Marwa ba. Falamma aslamu, to lokacin da suka shiga musulunci, da haka suke a jahiliya, to bayan sun shiga musulunci sai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullah inna kunna nataharraj an natufa bayna Safa wal Marwa, muna jin damuwa a ce mun zo mun yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa dan muna ga akwai gumakan da ba namu ba, don haka ba ma yi a zamanin jahiliya. Sai Allah ya saukar da wannan aya inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah. Aisha radiyallahu ta'ala anha ci gaba da gyara wa dan yar uwarta fahimtar da yawa ayar ba daidai ba, ta ce da shi wa qassanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa bainahuma, ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin sa'ayi tsakanin su, فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما, تبا وني وندي يكي دا إيكو يو يجي با زي سعي تكانون سبا كما يجي أمرا سكو حجة ستاتك. فاك تنونا مسا آير با تنا نونا تيوا أبر تواف أبر سعي بني تنا نونا أي سعي كما وانشا مغارا توكي لي في نك لا جناها با لي في أنا مغارا نيغا سوى أنا دسكي جن كمر أكوي لي في إنان سيني ألا تيمس با لي في. Urwa yake cewa sai na gaya wa Abubakar ibn Abdurrahman, wannan maganar tana na Aisha radiyallahu ta'ala anha dangane da tafsirin ayar. Abubakar ibn Abdurrahman shine Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn Hisham dan ibn al-Harith ibn Hisham dan gidan dan uwan Abu Jahl. To sai cewa sai na gaya masa, malami ne daga cikin malaman tabi'ai, sai yake cewa inna hadha la ilmun ma kuntu sami'tuhu, wannan abin da kaji daga nana Aisha ilimi ne da ban taba jin shi ba, wato wannan labarin da ta bayar na mutanen Madina da yadda suke kinyin dawafi sa'i tsakanin Safa da Marwa saboda wancan dalili ta ambata. Sai yace masa wannan ilimi ne da ban taba jin shi ba, wala qad sami'tu rijalan min ahli ilmi yadhkuruna, na dai ji wasu mutane malamai suna fada, wato cikin malaman tabi'ai manya ikita ya ji ko kuma cikin sahabbai ya ji wasu suna ambata suna cewa annannas akwai wasu mutane banda wanda nana Aisha ta ambata kanu yanufuna kulluhum bis safa wal marwa suna yin tawafi wato suna yin sa'i tsakanin safa da marwa in sun zo sun yi tawafi ga ɗakin Allah kuma suna yin su sa'i tsakanin safa da marwa falamma zakara Allah ta'ala tawaf bil bait to lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar da abin nan da ayoyi a cikin alqur'ani aka yi maganar falyatawafu bil bait al atiq aka yi maganar cewa ayi tawafi yi tawafi ga daki wanda yake da daddade amma kuma ba ai maganar su yi sa'i ba tsakanin safa da marwa walam yuzkar as-safa wal marwa fil qur'an ba ambace su alqur'ani ba qalu ya rasulullahi kunna natuhu bis safa wal marwa sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi mukan yi sa'i tsakanin safa da marwa kada dutsen safa da dutsen marwa wa inna allaha anzala at-tawaf gashi allah ya saukar da batun tawafi bil bait balam yadhkur as-safa amma bai fadi tawafi tsakanin safa da marwa ba fa hal alaina min haraj an at-tawafa bis safa wal marwa shin akwai damuwa idan muka yi wannan sa'i tsakanin dutsen safa da dutsen marwa sai allah ya saukar da wannan ayat inna as-safa wal marwa min sha'airillah in ko kula wannan sababin nuzul din ya sha babban da wannan na Aisha ta fada wannan nana Aisha ta faɗa su ba sa yin asali ma ba sa yi saboda ba goma kansu ne a gurin ba to yanzu sa ci gaba da yi Allah ya ce ku yi saboda yanzu Allah ake wa min sha'airillah bautar Allah ake su kuma waɗannan suna yi amma a lokacin goma kansu suke yi wa to kuma Allah ya yi maganar tawafi ga ɗakin Ka'aba amma bai yi maganar sa'i tsakanin Safa da Marwa ba to yanzu shin sa ci gaba da yin sa'i tsakanin Safa da Marwa shine waɗannan masu wannan ruwaya suka ce to shine Allah ya saukar da wannan aya cewa babu matsala idan sun yi Abubakar ibn Abdurrahman yake cewa fa asma'u hadhihi al-aya nazalat fil fariqaini kilayhima don haka ni yanzu na fahimci cewa wannan ayar tana magana duka bangarorin biyu ne da waɗancan da ba sa yi yanzu aka ce su yi da waɗanda suke yi suke so suke jin nauyin su ci gaba da yi aka ce su ci gaba da yi ce duk gaba ɗaya waɗannan bangarori biyu su Allah yake magana da su a cikin aya ce fil ladina kanu yataharrajuna an yatuhu bil jahiliyyati bis safa wal marwa da waɗancan da suke jin damuwa a ce sun yi sa'i tsakanin safa da marwa saboda suna ga gumakan da ke gurin ba nasu bane wal ladina yatuhuna thumma taharraju an yatuhu fil islam da waɗanda suke yi kuma yanzu musulunci ya zo suke ganin an ya sa ci gaba da wannan kai kawo bayan da a can a jahiliya ga dalilin da yasa suke yi min ajli anna Allah ta'ala amara bi tawaf bil bait wa lam yadhkur as-safa Allah ya umarni ayi tawafi ga ɗakin Ka'aba bai faɗa safa ba hatta zakara zalika ba'da ma zakara tawaf bil bait shine Allah ya ambaci wannan tare da kuma sa'i wato abin da sa'i tawafi da ɗakin Ka'aba sai kuma sa'i ga su waɗannan tsakanin waɗannan duwar wasu guda biyu to shi yasa ayar ta buɗe da inna safa aka buɗe da inna wacce take ƙarfafa magana don a nuna maka cewa wanda ake magana da su suna taraddudi suna kai komo cikin sha'anin sa'i ko ba sa'i ba amma zuciyarsu ta makarkata kan cewa aikin nan aikin jahiliya ne kamar dai yinsa barinsa ya fi alheri to sai ayar ta ƙarfafa musu magana cewa a'a ku yi din shine bautar Allah kar ku fasa inna safa wal marwa ta min sha'airillah suna daga cikin alamomi a sha'air jabu sha'ira ita ce alama to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan duwatsu alamomi ne waɗanda ake gudanar da aikin hajji a gurin wato alamomi ne gurare da waɗanda ake girmama su kamar miƙaci da aka sa wato mawaƙin da aka sanya wa mahajjata inda suke tsayawa su yi ihrami daga cikin sha'airullah akwai mawaƙi akwai ita kanta Ka'abar ita ma tana cikin sha'airillah ita ma alama ce ta girmama Allah subhanahu wataala akwai shi kansa almasjidul haram shi kansa masallacin duka akwai muqamu ibrahim shi ma yana daga cikin sha'airillah akwai arafa akwai almasharul haram akwai almuzdalifa da mina da jamarat duk waɗannan gurare suna cikin sha'airillah don haka ita ma safa da marwa tana daga jerin gwanon waɗannan abubuwa don haka kakku ware su wajen hukunci to ma'anar sanya safa da marwa su zama min sha'airillah yana nuna cewa alamomi ne waɗanda suke nuna bautar Allah a gurin, kamar alamomin da ake aka sa ko guraren da aka ware domin yin ihrami. Saboda haka wannan yana nuna sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ibada ne, tunda babu wani abin da yake nuna bautar Allah a gurin sai shi wannan sa'ayin. Don haka kaga ashe mai sha'ir Allah ana nufin shi sa'ayin a wannan gurin shi kansa bauta ce daga cikin hanyoyin bautar Allah. Allah ya ce faman hajjal baita aw i'tamara, wanda duk ya je haji, al-hajj larabci shi da al-qasd, ka nufi guri ce hajjatu fulanin, wato ka nufi inda yake ka je gurin da yake. Amma a shari'a idan ka ce al-hajj ana nufin mutum ya nufi daki mai alfarma da ke Makka domin bautar Allah. Bautar Allah na a cikinta akwai ihrami, akwai dawabi, akwai tsayuwa a Arfa, wanda ita shi ne ake cewa haji a harshen musulunci. Kalmar haji tana nufin kowace irin ziyara, kowace ziyara sunan ta haji, amma a musulunci kalmar ta zama tana nufin irin wannan ziyara ta musamman. Tun ya tashi ta kanas ya tafi domin ya yi ibada a Makka, ya fara da ihrami a gurin da ake ɗaukar ihrami, ya yi dawafi Ka'aba, ya fita ya je tsayuwa Arfa, ya zauna a Mina, ya yi jifa da sauransu. Wannan shi ne a yaren musulunci ake kira haji. Zaka da an ce mutum ya yi haji, abinda za ka fahimta shi ne wannan. Umara kuma shi ne ziyarar ɗakin Allah mai alfarma da ke garin Makka, ba a lokacin haji ba, ko kuma a lokacin haji ba tare da zuwa Arfa ba. Idan ka je Arfa ta zama haji. Don haka ita umara ka kiyasta ta da aikin haji kamar sallar mutum ɗaya ce da sallar jami'i. Haji sallar jami'i ce, umara kuma sallar ka kai kaɗai. Faman hajja albayta aw i'tamara, Allah ce fala junaha alayhi, fala junaha, babu laifi. Kalmar janaha a larabci tana nufin karkata, domin laifi shi yake sa mutum ya karkace daga kan hanya madaidaiciya. Saboda haka babu laifi, laifin shi da aka kira junaha, wanda shi ne ma'anar karkata din, domin wanda yake mai laifi to ya karkace wa hanyar Allah. Wannan kone cewa la junaha alayhi, babu laifi gare shi ya yi wannan sa'ayi tsakanin dutsen Safa da tsakanin dutsen Marwa, yana nuna cewa abin ba a hana ba. Shin yana nuna abin hukuncinsa wajibi ko hukuncinsa sunna ko mubahi? Wannan jumlar ba za ta nuna haka ba. Jumlar dai la junaha alayhi, abinda za ta nuna cewa babu laifi ka yi, to amma yin tilas ne ko ku a yin sunna ce ba tilas ba, ko ku yin mubah ne ma baya daga cikin ma abinda za ka sa ran ka samu lada a kansa. Duk wannan in aka ce sunna ne ko wajibi ne, duk zai iya zama duk ya zama la junaha ne. Kalmar la junaha duk za ta lullube waɗannan ma'anonin gaba ɗaya. Don haka kaga in ana so a tabbatar da hukuncin yin wannan a matsayin wajibi ko a matsayin sunna, to yana buƙatar wani dalili daban wanda zai nuna cewa to ga kuma hukuncin yin an ji ba laifi, to amma hukuncin tilas ne ko ba tilas ba ne, rukuni ne ko wajibi ne ko sunna ce, to yana buƙatar wani dalili. Shi yasa na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wa Urwa, law kana kama taqulu la qala fala junaha alayhi alla yatawafa bihi, ya kike gyara masa fahimtar ayat ce da a ce yadda kake faɗa cewa ba sai an yi ba, da sai a ce babu laifi kada su yi. Amma abinda yake nunawa cewa suna iya yi, in sun yi ko ba laifi suka yi ba. Shi yasa a ƙarshen hadisin sai take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yi. Kalmar ya sunnanta ba wai tana nufin yin sunna bane, in kai kana da ladan ba kai ba wani laifi. Kalmar sunna kamar yadda aka sani, lafazin kalmar sunna a shari'a tana nufin hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. A cikin abinda zai aikata akwai na wajibi, akwai wanda ba na wajibi ba. Shi yasa Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an da ya zo kan wannan ayar sai yake cewa mutum qaulal qa'il, mai magana ya ce la junaha alayka an taf'ala ibahatu lil fi'l, mutum ya ce babu laifi kai kaza, to yana nuna ya halatta maka yin aikin. Wa qauluhu la junaha alayka an la taf'al, babu laifi gare ka kada ka aikata, nan ibahatu li tarki fi'li, yana nuna maka ya halatta maka ka iya barin aikin. Fa lam ya'ti hadha al-lafzu li ibahati tarki at-tawaf, haka lafazin wannan bai zo don ya nuna barin tawafi ba, ولا دليل فيه عليه كما باب دليل ذكرون دولة سيئي دوافن وإنما جاء لإباحة لإفادة إباحة الطواف لمن كان تحرج منه في الجاهلية ابن عربية وانا آير كوي تازو دان تنونا ذائي الدوافن ذائي سعي أكان سفادة مروة باب كم مصلوى بعد أمو أتشكي باب مثلا دان يذار أنسى قوات أتشكي جن داموار سيوانا كما ينسكي الجاهلية أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأسلام وأنونا هلتشن يموان ننسى أي قوات الجاهلية سكي يدو من سوسو سبوتا وقماكا التي كانت فيها ونسكي والنمبول فأعلمه الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا anan sai Allah ya nuna musu cewa su yi wannan kai komo tsakanin Safa da Marwa ba a hana ba mutukar dai mutum ba wani mummunan kuduri yake da shi a zuciyarsa ba to saboda wannan ayar da ta zo da wannan sigar shi shi sa malamai sai suke sabani dangane da Safa da abin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa a Hajji da Umara shin rukuni ne daga cikin rukunan Hajji ko kuma wato rukuni ne aka ce rukuni ne daga cikin rukunan Hajji la yujbaru bidam idan mutum bai yi sa'ayi ba a Hajji ko kuma bai yi sa'ayi a Umara ba to babu wakilin ya yi yanka kuma ya toshe wannan gibin in dai an ce abu rukuni ne to bai yiwa sai dai ka dawo ka yi shi in ka je ka yi Umara baka yi sa'ayi ba ka manta ko ka fara wani abu ya daukewa ka ni ka fasa ka ce za ka ƙara shi ƙarshe kuma ka manta ka dawo gida ka zo ka yi fatawa to sai mu ce maka ka sake yankan tikiti in ba kai wani abin da zai rushe hajjin ba kai abin da zai rushe hajjin ba umarar ta ka shike da kana zuwa kai fatawa ce sake zuwa ka sake yin wannan sa'ayin ka hawo jirgi ka dawo to shine wannan idan ka ce rukuni ne kenan la yujbaru bidam idan ka ce kuma wajibi ne ba rukuni ba to in wajibi ne kawai to shikenan aka yanka shikenan an toshe wannan gibin da aka samu in kuma sunna ne shi ba rukuni ba ba wajibi ba sunna ne kawai to wannan kaga ba bayan ka to malamai sun yi sabani akan waɗannan ra'ayoyi guda uku ra'ayin farko shine ra'ayin da dama daga cikin malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo baya cewa sa'ayi tsakanin Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunan Hajji da Umara kuma Hajji ba za ta cika ba Umara ba za ta cika ba sai da su kuma ba maganar ka bar sa'ayi ka ce ka zo ka yi yanka shikenan ka toshe wannan gibin ba zai yiwu ba kuma waɗanda suka faɗi haka sun ka dalilai da dama daga ciki akwai wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah ce tunda Allah ya ce min sha'airillah wannan yana nuna cewa yin sa'ayi din nan amrun ne hatmul labudda dole ne a yi shi kuma Imam al-Bukhari a cikin sahih Bukhari ya yi ishara zuwa ga wannan sai ya yi babi sai ya ce babu wujubi as-safa wal marwa wa ju'ila min sha'airillah kaga sai ya ce babu wujubi as-safa wal marwa ko as-sa'yu baina as-safa wal marwa sai ya kawo maganar wajibci cewa kuma an sanya shi daga cikin sha'airillah kuma abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa da umararsa shine yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan yana nuna babu makawa sai an yi saboda dalili guda biyu dalili na farko sa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Safa da Marwa duk da cewa aiki ne to amma aiki ne da yake fassara alqur'ani wani abu da aka faɗe shi a dunkule a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ambaci sa'ayi tsakanin Safa da Marwa a cikin alqur'ani a wannan aya inna safa wal marwa ta a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fassara wannan dunkulallen a matsayin aikinsa abinda kuma yake mukarrar a cikin gurin malaman usul cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bayanan linassin mujmal min kitabillah anna zalika alfi'l yakunu laziman in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wani nassi na alqur'ani da aikin sa to wannan aikin zai zama lazimi kuma abinda yake nuna maka cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ce ga wannan ayata alqur'ani shine lokacin da yazo yin sa'ayi sai ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi za mu fara da abinda Allah ya fara da shi a wata riwaya abda'u a wata riwaya gurin nasa'i ibda'u bima bada Allahu bihi to kaga mai Allah ya fara da shi shine inda safa annabi ya fara da safa kaga ashe aikin sa fassara ce ga ita wannan ayar abu na biyu fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li ta'khudhu anni manasikakum ku riki aikin hajjin ku ku koyi aikin ku koyi aikin hajjin ku daga waje na kuma daga cikin aikin da yayi yayi sa'i tsakanin safa da marwa saboda haka wajibi ne mu karbi mu koyi yadda zamu yi aikin hajji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sanan dalilin da sunna uku shine abinda imamu al-bukhari da muslim suka rawaito na hadisin aisha wanda muka karanta a hadisin aisha akwai riwayar da ta zo cikin sahih al-bukhari urwa ibn zubair yake cewa aisha radiyallahu ta'ala anha inni la adhunnu rajulan laula bi yatuf bayna safa wal marwa ma darahu yake cewa ni ina tsammanin dan mutum bai sa ayi tsakanin safa da marwa ba wannan ba zai cutar da hajjinsa ko kuma rarsa ba sai aisha radiyallahu ta'ala anha tace lima saboda me sai yace saboda Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'ir la yakarantu waccan aya sai tace ma atamma Allahu hajjan ru'in wala umratahu lam yatub baina safa wal marwa ce Allah ba zai cika hajjin mutumin da yayi haji ko umara bai isa ayi tsakanin safa da marwa ba walau kana kama ta kula da abin yadda kake fahimta ko kake fada haka yake da Allah ya ce fala junaha alaihi Allah ya tuhabi Allah ya tawafa bihi ba to kaga anan Aisha radiyallahu ta'ala anha maganar ta fito karara ke nuna cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne domin cewa tai ma atamma Allahu hajja mru'in wala umratahu lam yatub baina safa wal marwa Allah ba zai cika hajjin mutum ba wanda bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba haka nan umarsa a riwayar muslim take cewa fala amri ma atamma Allahu hajja man lam yatub baina safa wal marwa ci na rantsi ba wato hajjin wanda bai yi safa da marwa ba ta cika ba to kaga anan ashe kira in bai yi safa da marwa ba ya bar rukuni daga cikin rukunin hajjin sa ko umara akwai hadisi wanda Imam Ahmad da Shafi'i da Baihaqi da Darqutni su surwato shi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha kataba alaikum as-sa'ya fas'u Allah ya wajabta muku sa'i kataba ila nufin farada Allah ya rubuta muku sa'i kamar kutiba alaikum as-siyam kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut wa lamma kutiba alayhi al-qital kalmar kataba kutiba tana nufin wajabci to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha kataba alaikum as-sa'ya fasu ala ya farlanta muku sa'ayi don ka koyi wannan sa'ayi wannan da yawa daga cikin malamai sun hassana wannan hadisin yana da hanyoyi daban-daban wanda Imam an-Nawawi Ibn al-Humam har zuwa karshen su shine Sheikh Nasiruddin al-Albani suka hassana shi wannan hadisi cewa hadisi ne hasan haka nan sun yi hujja da hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake cewa ya taho ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Makka a Bathha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka hajjin ka sai yace abin nan ka dauko irabin hajjin ka sai yace eh sai yace da wace niyya ka dauko wace niyya ka dauko sai yace na ce labbaika bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah na yi maka na ansa maka da niyyar hajji irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi bai san bai adabi ya dauko ba yace to ni zan ya Allah zan yi hajji amma irin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka da aka zo adabi ya tambaye sai yace irin da ka kaga yana bukatar sai ji wanne ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya dauko kirani to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ce faqad ahsanta ka kyauta tuf bil bait wa bis safa ji da ka yi dawafi da dakin Ka'aba kai dawafi kuma a sa'ad safa da marwa kaga Annabi sai umarci shi da dawafin guda biyu wanda yake nuna wajibcin sa kuma baya salaya haka nan sun yi hujja da fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ga Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda yake sai Muslim ce yujzi'u anki tawafuki bayna safa wal marwa an hajjiki wa umratiki ce idan wato sa'ayinki da kika yi tsakanin safa da marwa ya wadatar da ke ga hajjinki da umarki an san cewa na Aisha radiyallahu ta'ala anha hajjin ifradi tayi da ta dauko tamattu'i saboda larura ta mata ya sa ta hakura ta yi ifradi daga baya ta cika damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dauko ihrami daga wajen makka ta shigo ta yi umara idan ta ma za ta koma madina tana murna ta yi haji da umara to anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai tunda a lokacin da take hajjin ta yi wato ta yi sa'ayi daga baya ta yi dawafi to yace ta je yanzu ta dauko umaratta in ta zo ta yi wannan tawafin farko to wancan sa'i da ta yi na farko ya ishe ta ba sai ta koma maimaita sa'i ba saboda haka ita ba ta zama kamar mai kirani wato ta zama kamar ta yi kirani shi yasa muka ce wannan umara tana da Aisha ba daidai take da wanda zai je ba wani dalili ba kawai namijinsa da shi ya je ya ke daukan tamattu'i wai saboda kai yayi yanka sai ya dauki ifradi kwal sai ya je in ya ya gama sai ya ce to shi ma yanzu zai shiga rangana da Aisha zai je waje shi ba dauko umara shi ba tafi da umara dan Aisha kaga yadda ita tayi mata ta umarar ba ma sa'ayi saboda me saboda ita da ban ita mai larura ce idan kana da awar kana da larura ne irin tata shikenan sai mu ji amma mutum wai saboda gudun kai ya yanka dabba kawai kudin guzurin sa da zai taraba ko da zai so kayan kasuwanci dan ragu to saboda haka sai ya ce kawai mu ifradi malikiya an ce ifradi ya fi lada to tunda kai ifradi ai sai ka dawo gida sai kuma ya dawo ya ce to bara kuma in je in yi umaran nan na Aisha in ka tambaya ce kiyasan ne ala nan na Aisha to kiyasan nan na Aisha ba ku sai da akwai jami'i ba sai abin da zai hada kiyasan da saboda haka ita umaran ta ma'an Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta yi dawafi ba ba ta yi sa'ayi ba to kaga wannan ya nuna kenan ashe sa'ayi din nan rukuni ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar yayi ya amfani da kalmar ijza ijza yana nufin abinda in baka yi shi ba abin nan bai yi ba bai karbu ba to wannan shine ra'ayin jewa daga cikin malamai kuma wannan ra'ayin shi yafi karfi bisa ga dalilan da suka ambata ra'ayi na biyu shine ra'ayin wadanda suke ganin wajibi ne amma ba rukuni ba saboda ka dan ba yi shi ba in aka yanka shi kenan an toshe wannan kafar sai ra'ayi na uku shine ra'ayin Abu Hanifa da almajiransa da wasu daga cikin tabi'ai kamar Al-Hasan al-Basri Qatada Sufyan al-Thawri Imam Ahmad ya abin nan Nawawi ya ambace shi to akwai riwaya ta Imam Ahmad wannan duk da ba ita ce mashhura ba a cikin mazhabin sa akwai Ibn al-Qassar ya ambace shi daga Malik shi wannan ra'ayin na karshe cewa sa'ayi wancan ra'ayi na biyu shine wanda suka ce ba wajibi bane sunna ne ra'ayi na uku shine wannan wanda suka ce wajibi ne amma in ka bashi zaka iya yanka wajibun ne yujbaru bidab in ka bashi zaka iya yanka masu ra'ayi na biyu sun ce ba ma wajibi bane sunna ne dan kai umara ko kai haji baka yi sa'i ba shikenan baka da wani abu kuma hajjin ka tayi umara ka tayi amma wannan magana ce mai raunin gaske ba ma mai aiki da ita cikin mazhabobin nan ba wani mazhabar ta aiki da ita ra'ayi na uku shine wanda suka ce wajibi ne amma in ka bashi zaka iya yanka shi kenan ka toshe wannan shi ko wannan ra'ayi ne na Abu Hanifa haka dukkan mazahib guda uku da yawa daga cikin sahabbai kuma suna tare da ra'ayin farko cewa rukuni ne sa'ayi rukuni ne a haji rukuni ne a umara wannan ayar ba za ta nuna ba rukuni bane Allah ce fa man hajja albayta wa aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima aka kore aka hada za mu ga an hada abin da an hada sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da Hajji da Umara wannan shi yake nuna maka cewa sa'ayi ba ibada ce mai zaman kanta ba ibada ce da ake yin ta a halin Hajji ko a halin Umara zaka ba a zuwa maka bayan ka gama umaranka kuma a ganka kana ta sa'ayi kamar yadda kake dawafi shi dawafi ibada ce mai cin kashin kanta kana iya yin dawafi kawai shikenan kai ibada har ma an fi so ga wanda yake matafiyi in yaje maka maimakon yawaita nafila yawaita dawafi saboda ita nafila ko ina zaka iya ta amma shi dawafi dole sai ga dakin Ka'aba don haka al-afaqiyun wanda suke tahowa daga wasu garuruwa an fi so su yawaita dawafi amma shi sa'ayi a lokacin da kake umara kake sa'ayi ko lokacin hajji tare da hajji kake yin sa'ayi zaka ba a yin sa'ayi shi kadai shi yasa a aikin hajji zaka ga jahilci karara a fili sai ga mutum shi ba umara yake ba da banda dan zaka ganshi da kayan gida sai zaka yi umara ne ba ihrami ko zaka yi hajji ba ihrami in ba sa'ayin abin nan ba to sai ka cewa an gama hajji kwanakin hajji ma sun kare bare ka ce ko sa'ayi ne yake yi na hajji amma sai bai shaida yana yin sa'ayi kuma da kayansa na gida ka tambaye shi ci da dawuyi yake to kaga aikin banza yake ba ka dawuyi sai ma wahalar da jama'a yake ya kawo cinkoso da cincirindo a guri ba tare da lada ba saboda haka ibada nau'i biyu ce akwai ibadar da lam yashra'aha Allah aslan Allah bai shar'anta ta ba akwai kuma da Allah ibadar da Allah ya shar'anta ta amma akan wata sifa kamar isa'i sai an shar'anta shi amma tare da haji ko tare da umara ba shar'anta shi kadai ba to haka wanda yayi wannan yayi shi kadai ba haji ba ba umara ba to yayi bid'a Allah ce wa man tatawwa'a khairan wanda duk yayi aikata aikin alkhairi yana mai ikhlasi ga Allah subhanahu wataala a aikin hajjin sa ko aikin umara sa ko dawafi ko sallah ko azumi to wanda ya aikata abin alkhairi duk wanda ya kara wani abu na aikin alkhairi cikin sallar sa ko dawafin sa ko hajjin sa ko umara bayan abin da yake wajibi akan sa to wannan alkhairi ne gare shi wanda yana nuna cewa duk sanda bawa ya kara wato aikin alkhairi to alkhairin sa yana karuwa kuma kamalarsa da darajarsa tana karuwa a gurin Allah subhanahu wataala saboda imanin sa zai kara zai karu da wannan aikin da yayi kaga anan sai aka shardanta wannan karin da zaka zo da shi na ibada ya zama na alkhairi ne ki man tatawwa khairan wannan yake nuna maka cewa duk abin da zaka nemi kari da shi na bautar Allah to ya zama akan sunna ne ba a bisa bid'a ba saboda bid'a ba zaka zama alkhairi ba domin Allah subhanahu wataala bai shar'anta ta ba haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta ta ba don haka wanda yayi tsarin ibadarsa amma da bid'a to wannan wahala kawai ya sha ba zai zama fa huwa khairun lahu ba lalaci wanda sai zai zama sharrun lahu da Allah saka sabar haka Allah subhanahu wataala ce man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim lalle Allah subhanahu wataala mai godiya ne yana daga cikin surayen Allah subhanahu wataala ash-shakir da ash-shakur wanda zai bawan sa zai yi dan aiki kankani shi kuma ya tashi ya bashi lada mai yawa saka idan bawan sa yayi dan abu kankani shi kuma saboda godiyar sa ga bawan sa sai ya bashi lada fiye da aikin da yayi illazina ahsanu sai ji al-husna a bashi fiye da wacce kyautatawa amma an bashi mafi kyau daga abin da yayi sannan alim Allah yana sane da duk aikin da kai duk abin da kai dan Allah subhanahu wataala ya san da aikin da kai ubangiji subhanahu wataala zai baka ladanka gurgurdan irin aikin ka don haka wanda yayi aiki da kyakkyawan niyya ubangiji subhanahu wataala zai biya shi wanda yayi ko da mummunan niyya ko dan riya ubangiji yana sane da wannan saboda haka kalmar wato zuwa da wannan sifa ta alim dan a nuna maka cewa in zaka yi aikin nan ka kyautata niyyarka kai dan Allah don Allah ya san abin da yake cikin ranka idan kai ne dan Allah to ubangiji subhanahu wataala zai saka maka fiye da aikin da kai idan kuma kai ne dan wani ya gani ko dan kai ba ko dan ka motsa jiki kawai to Allah dai ya ga abin da kai kuma daidai gurgurdan wannan abin zai maka sakayya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abin da muka faɗa da daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh